إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka domin ci gaba da fara tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masjidu aisha a yau muna 26 ga watan sha'ban hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 14 ga watan 2 miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 wannan shine zama na farko a cikin wannan bagire mai tarin albarka domin farawa da ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi a cikin abubuwan da muke aikatawa na alkhairi Allah ka hana mu talababiya Allah ka sa duk abun da za mu yi mu yi dan kai idan niyoyin mu ba su da kyau Allah muna roƙonka ka canza niyoyin mu ka sanya mana niyoyi masu kyau muna godiya ga shugabanni na wannan masallaci wanda suka ba da dama domin a zamna a tunatar da al'umma abin da ya shafi alqur'ani mai girma da abun da ya shahi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu duk mutumin da ya nuni ga abun da yake alkhairi ne to Allah madaukakin sarki za ya bashi lada matukar dai ana aikata wannan alkhairin a doran kasa hadisi ya tabbata hadisin Jarir ibn Abdullah da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sanna fil islam sunnatan من سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب الله كتب له مثل من عمل بها من ذا الله يكتوى دمت من دي يبار داما كوكو دمت من دي أسس وان أبناء الخير أتكين وان مسلم تو الله مدوك كين سرقزا يباش لا داق والقدم متان دسوك أيكة وان أيك كوداكو متمن بايا ولا ينقص من عجورهم شيء masuma wa'anda suka aikata na alkhairin Allah ba za ya cire musu ladan su ba Allah za ya ba su lada kuma kai ma da kai nuni akan aiki na alkhairi Allah madaukakin sarki za ya baka ladan kwatam kwacin wannan manzo Allah yake cewa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa umila biha ba'da duk mutumin da ya aikata wata ya ba da dama akai wani aiki na banna a cikin addinin musulunci wanda babu aya babu hadisi akan shi manzo Allah yake cewa kutiba alaihi mislu wizru man amila biha wala yanqusu min awzarihim shay'un to haka za a rubuta mishi zinubi daidai gwalgwadan yadda ya batar da mutane daidai gwalgwadan yadda ya bada dama mutane suka yi wannan aiki wannan ba na alkhairi ba al-imam al-munawi a cikin littafin shi faidul qadir lokacin da ya zo sharin wannan hadisin yake cewa man ta'ammala hadha al-ma'na yake cewa duk mutumin da ya fahimci da ya lura a kalkashin wannan ma'anai wa ruziqa at-tawfiq aka arzuta shi da datarwa in ba'athat himmatuhu ila at-ta'lim zaka samu mutun yana da kokarin himma akan neman ilimi wa raghiba fi nashr al-ilmi kuma za ya kasancewa yana da kwadai a wajen yada ilimi ليضاعف أجره في الحياة وبعد الممات على الدوام سبود الله مدوكا كنسركي يللن كاما سلا دسا ألوكا تندي كيراي كما الله مدوكا كنسركي يللن كاما سلا دسا ألوكا تندي كي أمتي ويكف عن إحداث البدع والمظالم الإمام المناوي يكتي ودم تمن دي كرنتو أنن حديث يسمى أنشي توزايا كامي حنا ينشد غير كيرو وسبدعوئي da wasu abubuwa wanda suke na zalunci ne dangance da shari'a ta musulunci fa inna hatu da'afu alaihi sayyi'at bi tariqil madhkur yake cewa saboda duk mutumin da ya aikata aiki na banza kuma ya koya ma mutane suka yi wannan aikin to koda bayan baya raye Allah madaukakin sarki zai ya ci gaba da rubuta masa zinubi gwalgwadon yadda aka aikata wannan al'amarin ma dama ya'malu biha amilun al-imam al-munawi yace duk abun da ka shibka na alkhairi ko na sharri koda bayan ka mutu in dai an samu mai aikata wannan abun na alkhairi ko na sharri kai ma za ka samu kamar shauna lada ko ka samu kamar shauna zunubi fal yata'ammali al-muslim yake cewa to ya kamata a ce mutumin da yake musulmi ya lura ya hankalta hadal ma'ana abinda wannan hadisin ya tattaro wa sa'adatu dali alal khairi wa shaqawati dali alal shar da lada da mutumin da ya nuni akan alkhairi da ya samu da kuma zinubi da mutumin da ya nuni akan aiki na banza za ya samu a kalkashin wannan muke kira ga kanmu ga sauran uwa musulmi cewa duk mutumin da Allah ya sa wata dama ta a kalkashin shi wata dama ta aikin alkhairi kuma wace irin dama ce to kada ka yi rowa akan wannan falalai ka bada dama a yi aikin alkhairi idan hannu ne za ka sa a yi aikin alkhairi ka sanya hannu idan magana ce za ka yi aikin alkhairi ka yi magana idan ma kuɗi za ka sa domin a yi aikin alkhairi to duk mutumin da Allah ya bashi dama shi ma ya amfani da wannan damai a cikin wajen aikata alkhairi da jawo mutane su aikata wannan alkhairin shi ma Allah madaukakin sarki za ya bashi lada gwalgwadon kwatankwacin yadda aka aikata wannan alkhairi misali a nan da za a ce mutum gobe misali a ce gobe alhamis sai ka nuna mishi cewa gobe akwai azumi na nafila ya kamata wani in kana da dama ka yi azumi to idan mutumin ya yi wannan azumin kai ma Allah madaukakin sarki za ya baka lada gwalgwadon wannan azumin da ya yi ba tare da kuma Allah madaukakin sarki ya rage a cikin ladar shi ba haka da za a ce masallaci ne ka bada shawara ko kai nunin cewa a gina masallaci to idan aka gina wannan masallacin kai ma za ka samu lada kuma za ka samu alkhairi ba tare da an rage ma wanda ya gina masallacin na daga cikin ladar shi ba wannan hadisin yana nuna mana cewa falala da ke akwai a cikin yada ilimi falala da ke akwai a cikin bada dama domin a zuwa aikata aikin alkhairi a kalkashin wannan hadisi muna mika godiyanmu ga shugabanni na wannan masallaci da jama'a anguwa na wannan masallaci cewa muna godiya da wannan dama da suka bamu kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya da mu da su a cikin lada muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa abinda zamu karantawa na alqur'ani ko na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu ikon aikata shi kuma Allah ya bamu lada a kalkashin abinda zamu fada zamu tashi a farkon suratul jin wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd
a suratul jin wannan sura kamar yadda yazo a cikin alqur'ani mai girma ta shahara da cewa ana ce mata suratul jin malamai suka ce ana ce mata suratul jin ne kama al-imam fairuz abadi a cikin littafin shi basairu zawut tamyiz yake cewa wannan sura ana ce mata suratul jin lishtimaliha ala khabaril jinni wa dhikri ahwalihim saboda suran ta tattaro labarai akan abun da ya shafi aljannu da kuma gayin halayensu kamun su amshi musulunci da kuma halayensu bayan sun ji alqur'ani mai girma haka kuma al-imam al-bukhari a cikin littafin shi wanda aka fi sani da sahih al-bukhari ya kai da cewa wannan sura ana ce mata qul uhiya ilayya ana ce mata suratu qul uhiya ilayya wato kalmomi na farko da suka zo a cikin wannan sura mai albarka haka wannan sura an sabkar da ita ne a garin Makka kamar yadda malamai suka yi ijma'i akan cewa wannan sura ce makkiya sura ce an sabkar da ita a garin Makka kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina wanda suka yi ijma'i akan cewa wannan sura ce makkiya akwai al-imam ibnu atiya al-imam ibn al-jawzi da al-imam al-qurtubi da al-imam al-biqai wannan sura kuma ajerin gwanan surori sura ce ta 40 akan jerin sabkar surori na al-qur'ani mai girma suran ta sabka ne bayan suratul a'raf kamun Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul yasin wannan sura suratul jin tana da ayoyi guda 28 wannan sura da ake ce mata suratul jin tana da wani sababi abinda malamai suke ce masababun nuzul shine abinda yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun hakaito mana athar wanda abdullahi ibn abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya rawaito yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da sahabban shi domin su je wata kasuwa da ake ce masuqi uqad to sun tafi domin su tafi wannan kasuwai alhali kuma Allah madaukakin sarki a daidai wannan lokaci ya sa an kange aljannu daga sato labari daga sama a lokacin kamar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljannu suna hawa sama domin su sato labarai domin su samu labari na wahayi sai su zo su gaya ma sauran ƴan uwansu aljannu kuma su gaya ma sauran bokayensu waɗanda suke mu'amala tare da su a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kange aljannu daga hawa sama idan suka je su hau sama sai su same da cewa an rufe sama kuma a duk lokacin da suka yi kokarin su hau sai su samu Allah madaukakin sarki yana sa ana jihon su da tauraro na wuta to a lokacin da aljannu suka ga haka sai suka zo wajen ƴan uwansu aljannu suke cewa ai akwai wani abin da zai faru a wannan duniya sai suka tambaye su menene dalilin ku akan haka suka ce ai a da muna hawa sama muna samu labari amma yanzu an kange sama koda mun hau babu wani labari da muke iya samowa koda mun hau yanzu babu wani labari da muke iya samowa kuma ana jifin mu da tauraro na wuta sai sauran aljannu ƴan uwansu suka ce musu tabbas akwai wani babban al'amari wanda za ya faru akan wannan duniya sai suka umarci sauran ƴan uwansu aljannu da cewa su banzu su watsu a gabacin duniya da yammacin duniya saboda su samu labari menene abin da za ya faruwa wanda yasa Allah madaukakin sarki ya kange su daga sato wahayi daga shin maganganu wanda Allah madaukakin sarki yake zartarwa a can sama da shi da mala'iku to a lokacin nan ne aljannun sai suka banzo a doran ƙasa lokacin da suka banzo a doran ƙasa akwai wasu guda 7 daga cikin su sune suka yi hanya ta tihama lokacin da suka bi wannan hanyar sai suka zo daidai wani wuri da ake ce manakhla an yi katarika a daidai wannan wurin da ake ce manakhla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna domin ya tsaya domin ya yi sallar asuba da shi da sahabban shi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a daidai wannan bagiran yana karanta alqur'ani mai girma yana sallah asuba da shi da sahabban shi to anan wa'annan aljannun lokacin da suka ji cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani sai suka ce hadha wallahi allazi hala bainana wa bain khabaris sama sai suka ce wallahi wannan shine abun da ya hana mu je sama mu sato labarin abun da Allah madaukakin sarki yake zartarwa fa hunalika hina raja'u ila qaumihim qalu ya qaumana a daidai wannan lokacin lokacin da suka dawo wajen mutanen su sai suka ce ya ku mutanen mu inna sami'na qur'anan ajaban lalle mu mun ji wani alqur'ani wanda yake mai abun ban mamaki ne to imani da ghaibu da imani da aljannu da imani da dukkanin abun da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani ko abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi to wannan abun da ake so ga mai imani yayi imani da wannan kuma yarda da shi Allah ya ba mu labarin cewa akwai wasu halittu da ake ce ma aljannu to abun da ake so ga mai imani ya gasganta abun da Allah ya bada labari ya gasganta abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya tabbatar ma kansa da cewa tabbas akwai wasu halittu wanda ake ce ma aljannu al-imam ad-damiri a cikin littafin shi hayatul haywan al-kubra yake cewa i'lam anna al-ahadith fi wujud al-jinn wa ash-shayatin la tuhsa yake cewa ka sani cewa akwai hadisai da dama a ciki wa'anda suke bayyana lalle akwai aljannu akwai wasu halittu da Allah madaukakin sarki yayi wa'anda ana ce musu aljannu yake cewa hadisan da adda kai masu tabbatar da cewa akwai aljannu hadisai ne wanda babu wanda isa ya kilga su hadisai ne wa'anda suna da dimbin yawa yake cewa wa kadhalika ash'arul arabi wa akhbaruha yake cewa haka kuma waƙe na larabci da labaru na larabawa yana tabbatar da cewa akwai aljannu yake cewa fa nida'u fi zalika mukabaratun fi ma huwa ma'lumun bitawatir yake cewa dan haka mutun ya dan kijayayya yana kokarin cewa sai ya kore cewa babu aljannu a doran kasa yake cewa wannan nuna girman kai ne ga abun da yake an samu tawaturi ga abun da yake cewa an samu hadisai an samu ayoyi masu tabbatar da wannan yake cewa thumma innahu amrun la yuhiluhu al-aql sannan tabbatar da cewa akwai aljannu wani abu ne wanda hankali bai isa ya kore sa ba wala yukadhibuhu al-his haka kuma gangar jikin mutum ko ku abun da dan adam yakan iya shuuri da shi bai isa ya kore ba cewa Allah madaukakin sarki yayi wasu halittu da ake ce musu aljannu yana daga cikin dalilai masu tabbatar da masu tabbatar mana da cewa akwai aljannu shine hadisin Aisha radhiyallahu anha ta kara tabbata a gare ta take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marjin min nar kuma haka aljannu an halicce su ne daga wuta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum kuma an halicci annabi adam a cikin abubuwan da alqur'ani mai girma ya ba mu labari wannan hadisin al-imam muslim ne ya fitar da shi kuma wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa tabbas akwai wasu aljannu wasu halittu da mutane da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda ana ce musu aljannu wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine mutun yayi imani da duk abin da alqur'ani ya tabbatar da shi da abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da shi saboda an samu wasu daga cikin firak kamar al-mu'tazila su suna ganin cewa wannan baya daga cikin babin aqida mutun ya kiyarda da cewa akwai aljannu mu ka ahlus sunna wal jamaa muna cewa yana daga cikin aqida mutun yayi imani da gaibu mutun yayi imani da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya bada labari ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi yana daga cikin abin da yake tabbatar mana da cewa akwai aljannu shine hadisi na Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake bada labarin cewa inna ifritan min aljinn tafallata albariha liqta alayya salati manzon Allah yana ba mu labari yake cewa wani daga cikin ifrit na cikin aljannu ya zo masa a cikin daren sa wanda ya wuce domin ya hana shi yayi sallah domin ya shawwasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke masa hankali ya kawar da shi daga yin sallar shi manzon Allah yake cewa fa amkananillahu minhu fa akhadhtuhu sai Allah ya bani dama na rike wannan aljannin fa aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid manzo Allah yake cewa sai na so in daure shi daga cikin gimshiki na daga cikin gimshikan masallaci hatta tanzuru ilaihi kullukum har idan safiya tai kowa yazo yaga wannan aljannin wanda ya so ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla a cikin daren sa fa zakartu da'wata akhi sulaimana manzo Allah yake cewa sai na tuno addu'a dan uwana annabi sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faradartuhu khasi'an manzo Allah yake cewa sai na tuno addu'a annabi sulaiman da yake cewa Allah ka bani wani mulki mulki wanda ba zai yi ba ga wani mahaluki a bayana to annabi sulaiman shine Allah madaukakin sarki ya ba shi dama domin yayi mu'amalantar aljannu ya musu shari'a ya musu hukunci ya bautar da su kamar yadda ake ma masu mulki hidima to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kada ya kare wannan addu'ar da annabi sulaiman yayi shi yasa bai kame wannan aljannun ba wannan kuma yana mai tabbatar maka wannan hadisin yana mai tabbatar mana da cewa tabbas akwai wasu halittu da Allah madaukakin sarki yayi wanda ana ce musu aljannu hako akwai hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar hadisi na Amir ibn Sha'bi da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata ran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dare yayi kawai suna neman ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suka neme shi lungu da sako busu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hankalin su ya tashi suke tunanan to ko dai an kara yin Isra'i da Mi'raji ne da shi koko dai an samu wasu mushrikai ne sun sace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun boye shi hankalin sahabbai ya tashi suka yi kwana kwana na bakin ciki yake cewa a cikin hadisin falamma asbahana fa idha huwa atin min qibali hira'in yake cewa lokacin da safiya tai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bullo musu faqala sai suka ce mushi ya manzo Allah ai je mun neme ka a ko ina mun neme ka sako sako ba mu ganka ba muka yi kwana kwana na bakin ciki saboda kada aje akwai wani sharri da ya same ka ko kada aje mushrikai sun sace ka domin su cutar da kai sai manzo Allah yake ce musu atani da'iyal jinni manzo Allah yake cewa wani ne daga cikin aljannu wanda yake yi ma aljannu wa'azi shine yazo a wajena yake cewa shine yazo a wajena sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasirtu ma'ahu fa qara'tu alaihim alquran manzo Allah yake cewa sai gani na tafi tare da wannan mai yi ma aljannu wa'azi mun tahi na karanta ma aljannu qur'ani mai riwayan yake cewa fan talaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu sawun aljannu manzo Allah ya nuna musu sawu na hasken aljannu wannan hadisin yana mai tabbatar mana da cewa akwai wasu halittu da Allah madaukakin sarki yayi wa'anda ana ce musu aljannu wanda kuma duk mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da abinda alqur'ani ya bada labari yayi imani da abinda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar ya isa shi dalili domin ya tabbatar da cewa akwai wasu halittu da Allah madaukakin sarki yayi wa'anda ana ce musu aljannu al-imam an-nawawi lokacin da ya zo sharhin wannan hadisin yake cewa fihi dalilun ala annal jinna mawjuduna yake cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili mai tabbatar da cewa lalle aljannu mawjuduna suna nan a raye kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce su wa annahum qad yarahu ba'dul adamiyina al-imam an-nawawi yake cewa kuma abu ne mai sauki abu ne mai yiwuwa wani daga cikin mutane ya ga wa'annan aljannun duk da cewa al-imam an-nawawi ya tafi akan cewa babu yadda za a yi mutum ya ga aljani a cikin suran da Allah madaukakin sarki ya halicce shi sai dai aljanin yakan iya canza kamanni domin ya zo a wajen mutum su tattauna ko su yi abin da za su yi wannan hadisi da muka karanta suna masu tabbatar mana da cewa akwai wasu halittu wanda Allah madaukakin sarki yayi wanda ana ce musu aljannu haka kuma alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da haka a cikin ayoyi daban-daban alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da haka a cikin surori daban-daban Allah madaukakin sarki yana cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa ban halicci mutum da aljani ba illa liya'budun sai dan su bauta mani. Wannan ayar tana nuna cewa da babu aljannu babu yadda za yi Allah madaukakin sarki ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta masa. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa kullu inishtamatil insu wal jinnu kace da dan mutum da dan aljani za su hadu ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'an akan cewa su zo da wani alqur'ani wanda yake kama da wannan alqur'ani. Allah ya ce la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kuma su ba su zo da wani alqur'ani mai kama da irin wannan alqur'anin ba ko da shashan aljani da shashan mutum suna masu taimaka ma junansu akan haka. Haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul a'raf Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina. Allah yake cewa ya ku taron mutane ya ku taron aljannu alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayatina wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha. Allah yake cewa shin yanzu ku mutane da aljannu ba an aiko muku manzo ba wanda yana ba ku labari akan ayoyin mu sai su ce shahidna ala anfusina su ce mun tabbatar maka mu da wannan. Allah yake cewa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina kuma suka ba da shaida da kawunan su cewa lalle su sun kasance kafirai ne. Wannan hadisai da wannan ayoyi da muka karanta dalili ne mai tabbatar da cewa akwai aljannu. Dan haka duk mutumin da yace babu aljannu a doran duniya to wannan mutumin kamar ya kore abinda alqur'ani ya tabbatar da shi, kamar ya kore abinda Allah ya bada labari ne, kuma kamar ya ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. To kamun mu shiga tafsiri na wannan sura, menene hukuncin mutumin da yake mu'amalanta aljannu, menene hukuncin mutumin da zai zanki alaka da aljannu, misali yayi amfani da su ko a wajen yi musu wa'azi ko yayi amfani da su a wajen cutar da mutane ko yayi amfani da su a wajen aikata wani aiki na alkhairi. Malamai sun yi wannan tambaya akan cewa mutumin da yake aiki da aljannu menene hukuncinsa, saboda wasu suna tunanin da an ce wane yana aiki da aljannu to wannan mutumin ya zamanto mushriki ko ko ya zamanto kafiri. A'a, ba dukkanin mutumin da yake aiki da aljannu ne ba za a ce ya kafirta. Al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa a ƙarƙashin mujalladi na 11 a ƙarƙashin safha ta 307 Ibn Taymiyyah ya yi bayani akan wannan mas'alan menene hukuncin mutumin da yake aiki da aljannu. Yake cewa mutumin da yake aiki da aljannu in dai ya kasance yana kiran su ne zuwa ga su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai, ya kasance yana kiran su ne da su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana kiran su ne akan abun da Allah ya yi umarni da shi da abun da Allah madaukakin sarki ya yi hani akan shi. Ibn Taymiyyah yake cewa fa hadha min afdali awliya'illah, yake cewa wannan shi ne ya fi falala a cikin waliyai na Allah madaukakin sarki. Ya bayyana cewa da a ce za a samu wani mutum Jami'a yake cewa da za a samu wani mutum wanda yana kokarin ya kira aljannu zuwa su yi ma Allah madaukakin sarki da'a, da za a samu wani mutum wanda yana kokarin ya kira aljannu akan cewa su bar bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba, yake cewa to wannan mutumin yana daga cikin manyan waliyai na Allah madaukakin sarki, kuma shine mutumin da yake wakiltar annabawa a wannan doran duniya. Haka Ibn Taymiyyah yake cewa amma mutumin da yake amfani yake cewa da aljannu domin ya sanya su su kashe mutumin da baya da laifi ko ko ya sanya su suna saba ma Allah madaukakin sarki yake tace wannan mutumin yake cewa mutumin da yake amfani da aljannu domin ya sanya su su saba ma Allah madaukakin sarki kamar ya sanya su su yi shirka ko ya sanya su su yi zalunci ko ya sanya su su aikata wata albasha ko ko ya sa su talauta wani ko ko ya sa su haukata wani ko ko ya sa su firgita wani to duk mutumin da yake aiki da aljannu akan saba ma Allah madaukakin sarki idan ya kasance yana aiki da wannan aljannin ne a wajen kafirci misali yana sanya su shirka yana sanya su hada bauta hada Allah da wani a wajen bauta to wannan mutumin ya kafirci haka idan ya kasance yana aiki da wannan aljannin domin ya sa su saba ma Allah madaukakin sarki to wannan mutumin sunan shi mai sabo idan ya kasance yana amfani da aljannu domin ya sanya su su yi fasikanci to wannan mutumin shi ma fasiki ne idan ya kasance yana amfani da aljannu domin ya sanya su su yi zindiƙanci to wannan mutumin shi ma zindiƙi ne wannan shine abin da al-Imam Ibn Taymiyyah ya tafi akan shi a dukkanin mutumin da yake amfani da aljannu idan ya kasance yana amfani da su ne a wajen abu na alkhairi wajen bauta ma Allah madaukakin sarki yana yi musu wa'azi to wannan mutumin babban waliyi ne idan ya kasance kuma yana umarta su ne da abun da yake shirka ne da abun da yake saba ma Allah ne to wannan mutumin ya kafirta idan ya kasance yana umarta su da abun da yake saban Allah ne to wannan mutumin mai sabo sunan shi gwalgwadon abun da yake sa aljannu gwalgwadon hukuncin da za ya dauka haka wannan surar tana da abun da malamai suke ce ma maqasidus sura menene manufa ta wannan sura wadda ake ce ma suratul jin Al-Imam Al-Tanqawi a cikin littafin shi Al-Wasil yake cewa dhikru ma yattasilu bi khabari al-jin yake cewa yana daga cikin babban jigo da wannan sura take da shi shine ambatan abin da ya shafi labarin aljannu wastima'ihim al-Qur'an da lokacin da aljannu suka ji al-Qur'ani mai girma wa ma kana min mardudi dhalika alayhi da abin da Allah madaukakin sarki yakan sa ana jihon su da shi idan suka hau sama domin su samu labari wa malil mustajibina li amri llahi wal mu'ridina anhu haka suran ta zo ta yi bayani akan abunda wanda yake bin umarnin Allah mai zai samu na lada haka wanda yake kangare ma umarnin Allah madaukakin sarki mai za ya samu na zunubi haka ita ma wannan sura ta tattaro wasu mawdu'ai ta tattaro wasu abubuwa da take so ta tattauna akan su abu na farko shine tabbatar da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna cewa littafi koko annabta da Allah ya ba annabi ba yana nufin wannan annabta ta takaita bane akan mutane wannan annabta za ta tattaro ne akan aljannu da kan mutane gaba daya haka wannan sura ta zo ta yi magana akan cewa bata da rushe bauta aljannu da wasu mutane suke yi haka wannan surar ta zo ta yi bayani akan cewa rushe duk wani mutum da yake da'awan cewa shi ya san gaibu idan dai aljannu ba su san gaibu ba to babu wani mutum da za ya tunanin cewa aljani ya san gaibu zai iya bashi labarin abin da zai faru gobe ko zai iya bashi labarin abin da zai samu na arziki a nan gaba ko zai iya bashi labari akan abin da za ya same sa na rayuwarsa wannan surar tana mai tabbatar mana da cewa babu wanda ya san gaibu in ba Allah madaukakin sarki ba aljannu su kansu da sun san gaibu lokacin da annabi Sulaiman ya rasu da bu su yi tsaye ba suna gadin shi in dai sun san gaibu falamma kharata bayyanatil jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhab al-muhin Allah ya ce lokacin da gara ta canye sanda annabi Sulaiman sai gashi ya fadi to anan ne mala'iku suka tabbatar makan su cewa da a ce sun san gaibu da ba su zamna ba har sai lokacin da suka sha wahala da sun san gaibu da tun lokacin da ya rasu sun ba kansu amsa kowa ya kama gaban shi haka wannan surai tana zuwa ne domin ta yi bayani akan tabbatar da cewa akwai wasu halittu da ake ce ma aljannu kamar yadda muka yi bayani a baya. Haka suran ta zo ta yi bayani akan sakamako ga aljani ko mutum wanda ya yi biyayya ga Allah madaukakin sarki, kuma ta zo ta yi bayani akan sakamako na wuta da Allah madaukakin sarki za ya bada ga wanda bai yi imani ba, sawa'an mutum ne ko aljani ne. Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim, Allah yake cewa da suna Allah mai rahama mai jin kai, qul uhiya ilayya, kace an yi mun wahayin cewa an yi mun wahayi annahu cewa istama'a nafarun min aljinni, wasu jama'a daga cikin dangin aljannu sun ji karatun alqur'ani mai girma, faqalu, sai suka ce ma mutanansu inna sami'na qur'anan ajaba, lalle mun ji wani alqur'ani wanda yake mai ban mamaki, yahdi ila rushdi, wanda yana shiryarwa zuwa ga abin da yake daidai ne, fa amanna bihi, dan haka mun yi imani da shi, walan nushrika bi rabbina ahada, kuma baza mu hada wani da ubangijinmu ba a wajen bauta har abada, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, kuma lalle shi al'amarin yadda yake, ta'ala jaddu rabbina, girman ubangijinmu ya daukaka, mattakhadha sahibatan wala walada, bai doki wata mata ba, kuma Allah madaukakin sarki baya da da, wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shaqaqa, kuma yadda al'amarin yake, lalle ya kasance wani wawa daga cikinmu yana fadan munanan ƙaryar yake ga Allah madaukakin sarki, wa anna zananna, kuma lalle mun yi tsammanin cewa allan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadiba, cewa dan mutum da dan aljani ba za su fadi ƙarya su jingina ta ga Allah madaukakin sarki ba, wa annahu kana rijalun min al-ins, kuma lalle shi yadda al'amarin yake ya kasance wasu majaje daga cikin mutane, ya uzuna bi rijalin min al-jinni, suna neman tsari daga cikin wasu mazaje na aljannu, fazaduhum rahaqa, dan haka sai suka ƙara musu girman kai, wa annahum zannu kama zanantum, kuma lalle su sun tsammanin cewa kama zanantum, kamar yadda kuka yi tsammanin cewa allan ya ba'atha Allahu ahada, Allah madaukakin sarki ba za ya tada kowa ba domin ya yi mishi hisabi har abada. Allah madaukakin sarki ya bude wa'annan ayoyi da labari akan cewa manzon Allah ya ba a sahabbai da mushrikan larabawa labarin cewa aljannu ma sun ji alqur'ani mai girma kuma sun yi imani. To ina ta ga kai dan adam, yadda kake jin ka'isa, yadda kake jin kana da taurin kai, baka kai irin na aljani ba, amma ga aljannu an karanta musu alqur'ani sun yi imani, har ga su suna yi ma sauran ƴan uwansu wa'azi cewa sun ji wani alqur'ani wanda yake mai ban mamaki. Al-Imam Ibn Ashur yake cewa da Allah madaukakin sarki ya bude wannan ayar ta farko da kul, Allah ya bude ta da ba da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yana tabbatar maka da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kanshi bawan Allah ne. Allah yakan ba shi umarni, kuma Allah madaukakin sarki yakan hana shi umarni. Haka Ibn Ashur yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa anna hustama'a nafarun min aljinni, sai Allah ya bada labarin cewa wasu daga cikin dangin aljannu sun ji labari koko sun ji alqur'ani mai girma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi. Ibn Ashur yake cewa istama'a, wannan na'ib ne an al-fa'il, maimakon a ce istima'a nafarun min aljin, saboda me yasa Allah madaukakin sarki ya zo da wannan? Saboda a tabbatar maka da cewa wannan labari ne wanda kowa ya kamata ya saurari, wani irin labari ne? Nafarun min aljin, abinda ake ce ma nafar a yare na larabci shine mutum uku zuwa mutum goma, kamar da yawa daga cikin malaman tafsiri sun hakaito wannan a cikin tafsirinsu, suke cewa inna sami'na qur'anan ashaban, lalle mun ji wani alqur'ani mai ban mamaki, mun ji wani alqur'ani wanda ga garaba daune. Haka duk mutumin da yake da alaka da ilimi na larabci duk mutumin da yake da alaka da ilimi na sanin shari'ar musulunci ya san cewa alqur'ani mai girma wani abu ne wanda gagara ba dauni, wanda gagara ba dauni a cikin labarin shi, gagara ba dauni a cikin abun da yake hukuntawa, gagara ba dauni a cikin nazumin shi, wanda koda aljannu da mutane sun taru bus isa su zo da wani alqur'ani wanda ya kama da wannan alqur'anin ba. Al-Imam Ali ibn Abi Talib yake cewa man qala bihi sadaqa, duk wanda ya faɗa alqur'ani mai girma yayi gaskiya. Da ce zaka bada labari ka ce ai na ji wata aya a cikin alqur'ani ta ce kaza, Al-Imam Ali ibn Abi Talib ne da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa to ka faɗi gaskiya. Wa man amila bihi ujra, yake cewa duk mutumin da yayi aiki da alqur'ani mai girma to wannan mutumin za a bashi lada. Wa man hakama bihi adal, kuma duk mutumin da yayi aiki da alqur'ani mai girma ya hukunci da shi wannan mutumin shi ma yayi adalci. Wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim, Al-Imam Ali ibn Abi Talib yake cewa duk mutumin da ya kira zuwa ga alqur'ani mai girma to wannan mutumin tabbas an shiryar da shi zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe. Ashe alqur'ani mai girma wani abu ne gagara ba dau a cikin abubuwan da yake ba mu labari na gaibu, in ba dan alqur'ani mai girma ba da ba mu san ba annaba wanda Allah madaukakin sarki yayi, in ba dan alqur'ani mai girma ba da yawa daga cikin wasu abubuwa da suke faruwa a doron duniya da hankalinmu ba za a iya dauka ba. Allah madaukakin sarki yake cewa akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an andirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, Allah yake cewa shin wai yanzu mutane suna kwankwanto ne akan cewa mun yi wahayi ila rajulin minhum zuwa ga wani mutum daga cikinsu, an andirin nasa cewa ka yi ma mutane gargadi, wa bashirin ladina amanu kuma ka yi ma masu imani bisharin cewa anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, cewa suna da bushara ta alkhairi akan abun da suka gasganta na gaskiya. Allah ya ce qala alkafiruna inna hadha la sahirun mubin, sai kafirai wanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba su ce wannan sihiri ne wanda yake mabayyani. To idan kaga mutum yana kwankwanto a cikin ayoyin alqur'ani, yana kwankwanto a cikin gaibu, to bai san girman wanda ya sabkar da alqur'ani mai girma ba. Da ka san iya girman Allah, da kana iya hakaito iya buwaya ta Allah madaukakin sarki, to babu wanda za a yi shakku akan wani abu da Allah madaukakin sarki zai bada labari a cikin alqur'anin shi. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, Allah yake cewa shin wai ba ka tsammanin cewa lalle mutanen kogo da ar-raqim kanu min ayatina ajaba, sun kasance manya-manyan ayoyinmu ne na abun al'ajabi. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa ata'ajabuna min amrillah, haka Allah madaukakin sarki yake cewa ata'ajabuna min amrillah, yake cewa shin yanzu mutane suna kwankwanto ne, suna mamaki ne akan al'amarin da Allah madaukakin sarki ya zabtar da shi. Wannan yana nuna maka cewa alqur'ani wani abu ne gagara ba dau, wanda duk wani mutum duk yadda yake jin ya iya larabci, duk yadda yake jin ya iya zance, duk yadda yake jin ya iya saja, duk yadda yake ji da kawafi, bai isa ya zo da wani alqur'ani ba wanda yake doko abubuwa na al'ajabi kamar wannan alqur'anin mai girma. Allah yake cewa yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada, alqur'ani mai girma ya kasance yana kira zuwa ga abin da ya fi daidai. Idan aka ce ar-rushd a yare na larabci shi ne duk abin da ya tattaro alkhairin duniya ya tattaro alkhairin lahira, shi ne ake ce ma ar-rushd. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yahdi ila ar-rushd, alqur'ani shi ne wanda yake kira zuwa ga shari'a, shi ne wanda yake kira zuwa ga daidai a rayuwar duniya, yake kira zuwa ga daidai a rayuwa ta lahira. Dan haka fa amanna bihi wa anna aljannu, suka ce su sun imani da alqur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, Allah yake cewa wannan alqur'anin shine yake shiryarwa zuwa ga abin da shine yafi tabbatuwa, zuwa ga abin da shine yafi tsayewa. Ashe idan kana son shari'a, wadda cewa ba ta da tangarda, kana san shari'a wadda za ta sa duniyar ka ta daidaita, lahirar ka ta daidaita, to mutum ya yi riko da alkur'ani mai girma. Haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah yake cewa shi alkur'ani mai girma hudan linnasi, shari'a ne ga mutane gaba ɗaya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, kuma shi alkur'ani mai girma abu ne wanda yake bayyanawa ga abun da yake shine haske, ga abun da yake shine shari'a, ga abun da shine abun da zai amfani mutane a duniyar su, kuma ya amfani mutane a lahirar su. Walan nushrika bi rabbina ahadan, aljannu suka ce kuma ba za mu ƙara hada wani da Allah a wajen bauta ba bayan mun fahimci alkur'ani mai girma. Ashe akwai abun ban al'ajabi, abun ban mamaki ga mutumin da za a karanta mushi alkur'ani mai girma ya kasa yin imani da alkur'ani, saboda aljannu an karanta musu alkur'ani suka yi imani, kuma suka ɗauki alƙawarin cewa ba za su hada Allah da wani ba a wajen bauta. Wa annahu ta'ala jadda rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, kuma lalle shi yadda al'amarin yake girman ubangijinmu ya ɗaukaka, mattakhadha sahibatan wala walada, Allah baya da mata, Allah baya da ɗa. Allah yake cewa badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah madaukakin sarki yake cewa Allah shine wanda ya kirkiri sama da ƙasa, Allah baya da ɗa, Allah baya da mata. Allah yake cewa takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ardu wa takhirru al jibalu hadda anda awlir rahmani waladan wa ma yanbaghi lir rahmani walada. Allah yake cewa sama da ƙasai sun kusa su tsatsage saboda an jingina ƙarya, an jingina cewa Allah madaukakin sarki yana da ɗa. To haka aljannu su ma sun kore ma Allah cewa baya da mata, kuma sun kore ma Allah madaukakin sarki cewa ba shi da ɗa. Wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shaqqa, kuma lalle wani wawa daga cikinmu ya kasance yana faɗan munanan ƙaryayyaki ga Allah madaukakin sarki. A nan malaman tafsiri sun yi saɓani, to wane ne ake nufi da wawa a nan ciki? Wasu malaman suka ce wawa shi ne wanda bai yi imani ba daga cikin aljannu, wasu kuma suka ce wawa shi ne shugabansu Iblis, wanda shi ne yake kintsaya musu maganganu da ƙaryayyaki game da Allah maɗaukakin sarki. Sukan ce wa anna zananna an lan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadiba, aljannu suka ce ai mu mun yi tsammani, muna zaton cewa da ɗan mutum da ɗan aljani ba za su jingina ƙarya ba su ɗauke ta su dangana ta ga Allah maɗaukakin sarki. Wannan kuma shi ne abin da ya kamata hankali ya ɗauka. Bai kamata a ce an samu wani mutum ba da zai iya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ma Allah, bai kamata a ce an samu wani aljani ba da zai iya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ta ga Allah. Ya yi tunanin ko ya san ilimin gaibu, ya yi tunanin ko yana da wata masaniya akan abunda Allah shi kaɗai yake da masaniya akan wannan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, aslin al'amari shi aljani shi ne yake tsoron mutum, amma sai ya kasance wasu daga cikin dangin Larabawa sun zo domin su zamna a cikin wani kogo, sai sukan ce sun bada suna neman tsari ga sarkin shuwaga sarkin aljannu na wannan wurin. To a lokacin da aljannu suka ji cewa ɗan adam suna neman su tsare su, ɗan adam suna neman su ba su kariya, wannan sai ya ƙara ma aljannu girman kai. Wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atha Allahu ahada, kuma da yawa daga cikin aljannu sun yi tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki ba za ya tashi kowa ba domin ya yi hisabi. Wannan kuma yana mai tabbatar mana da cewa akwai tashin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki akwai lokaci da zai zo ya tada na farko da na ƙarshe da duk mutumin da ya mutu a doron ƙasa, domin Allah maɗaukakin sarki ya yi hisabi a tsakankanin bayu. Daga cikin wannan ayoyi da muka karanta za mu fahimci wasu abubuwa kaman guda biyar. Abu na farko, shi alkur'ani mai girma abu ne wanda yakan ratsa zuciya ga duk mutumin da ya saurare shi, sauraro na hankalta, sauraro na lura. Idan dai mutum yana neman shari'a to ya karanta alkur'ani da zuciya guda, to Allah maɗaukakin sarki za ya tsinkaya masa inda wannan shari'ar take, saboda aljannu sun bazu a doron ƙasa suna neman menene ya hana Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama su sato labari daga sama. sai suka gane cewa ai alqur'ani mai girma da Allah ya sabkan ma annabi shine ya hana a ba su daman su je sama domin su samu labari. Haka yana daga cikin abin da wa'annan ayoyin suke koya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi bawan Allah ne, akan bashi umarni a ce yayi kuma akan bashi umarni a ce kai yayi, saboda Allah yake cewa qul uhiya ilayya. Idan dai Allah za ya ba manzon Allah umarni a cikin shari'a, to da ni da kai mu muka fi sauki Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni. Dan haka a shari'a ta musulunci babu wani mutum da yake ba da umarni, ko ma wane ne. Allah shi yakan ce ayi kaza, shi yakan ce a bar kaza. Duk mutumin da yace ayi kaza to yazo da dalili, duk mutumin da yace a bar kaza to yazo da dalili mai tabbatar da wannan. Yana daga cikin abin da wannan surori wannan ayoyi suke koya mana cewa su kan kansu aljannu sun kasance mushrikai ne kamun alqur'ani ya zo musu, amma lokacin da suka shi alqur'ani mai girma sai suka yi imani da Allah madaukakin sarki. Haka kuma daga cikin dangin aljannu akwai masu jingina ƙarya ga Allah madaukakin sarki, akwai masu cewa Allah yana da diya yana da da, akwai masu cewa Allah yana da mata. Haka wannan ayoyin suna koya mana cewa neman agaji da neman taimako a wajen aljannu wannan abu ne wanda yake shirka ne kuma haramun ne a cikin addinin musulunci. Babu wani mutum ko aljani da ake neman ya agaza in ba Allah madaukakin sarki ba a wurin da ba ya iya agazawa. Muna karantawa kullun a cikin suratul Fatiha cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka ne kai kadai muke bauta ma kuma a gare ka ne kadai muke neman taimako. To wannan ayar ko kuwa wannan ayoyi da muka karanta musamman ayar karshe wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, sai aljannu suka kara girman kai. To shi yasa babu wani mutum ko aljanni da ake neman ya taimaka, ba za ka nemi taimakon aljanni ba domin ya tsare ma dukiyarka, ba za a baka taimako, ba za ka nemi taimakon aljanni ba domin ya tsare ma shagonka, ba za ka nemi taimakon aljanni ba domin ya tsare ma iyalinka, ba za ka nemi taimakon aljanni ba domin ya agaza maka a cikin rayuwarka. Wanda ake neman taimakon shi shine Allah shi kadai, Allah madaukakin sarki shine ake neman agajinsa da tallafinsa da taimakonsa a cikin dukkanin al'amura wanda suka cire ga dan adam. Duk mutumin da yake neman sauki yakan neman Allah ya kawo mishi dauki, bai kamata ya nemi taimakon aljannu ba, bai kamata ya daura laya ba, bai kamata a bashi wani karho ya binne kowa gidan shi ba ko a kofar shi a kofar shagon shi. Abin da ya kamata mutum ya nemi tsari da shi shine mutum ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki. Shi yasa yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawan yin su, shine manzo Allah yana cewa Allahumma a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Manzo Allah yakan yawan addu'a yana cewa ina neman tsarin Allah daga dukkanin sharrin abun da Allah madaukakin sarki ya halitta. Aljannu daga cikin su akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza, akwai wanda suna cutar, akwai wanda suna cutar da dan adam, akwai wanda kuma ba su cutar da dan adam, akwai wanda daga cikin su kafiri ne, akwai wanda daga cikin su musulmi ne. To mutum yakan neman tsarin Allah ne akan sharrin abinda Allah ya halitta daga mutum daga dan aljani. Jasa ana so mutum a kowace safiya idan ya tashi da safe ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas, ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq, ya karanta qul huwallahu ahad, saboda ya ba kanshi kariya ya tsare kanshi daga sharrin aljannu da na mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan surorin guda uku da Al-Hasan ga Hussein saboda ya kare su daga sharrin mutum kuma ya kare su daga sharrin dan adam. Abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi na kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.